بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحللت من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤثر علاجي. نظرت مثل جعلني بها في دائره عنايتك، ونفعت مثل تقومي بها الى سماء جدك والايه. واجبت نوري وتحصلني بها والموت من الي من جور الجائرين، ومكر الماكرين، وظلم الظالمين، وتبيان الغباة المتربصين، والشمات الأعضاء القائمين، ومن شر الخلائق أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة موجة سادوا لكو أولا ذكيري نشارة البركة عند مكتارو دومتنا تتشونا مو أجل في أنفاني مو دوليا مو دكما لاهرة يو سلاتة تيا دوات رمضان سيدنا رمضان الله صلى الله عليه وسلم على جرم مكة سوى مدينة جودة لقريب هو جارب إندل وانده موافقة دا شاوكو قوتا هدو ملاقية جبو بيو دا شرن لبيا اوانا قرينة كفنشا اوانا الزاوية نتاعنا كبركة. الله سبحانه وتعالى مكي روكا دي مانا جابو رنشي كان أظن جزاهم فتا خري الله لدبارهم جاء الفرمام وزاء الله صلى الله عليه وسلم مكا باتا سن أينا سياول ميمان شوا zan faɗa wani abu da dattan malumi na alƙur'ani mai girma to sai hakuri dadici abinda aka ci wanda yake na tuntube ne na harshe a cewa mu da addu'a Allah subhanahu wataala ya gyara mana san Allah ya kama mana wanda muka faɗa daidai ko za mu faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala da mu da ku duka Allah subhanahu wataala ya mana albarka da barkita. Alaramma ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda ƙa'ida ce ta Al-Qur'ani ne girma in za a fara shi ana farawa da ta'wil ma'ana kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan lafazin da shi ne mala'ika jibril ya sauka min sai da Allah subhanahu wataala ya ce fa idza qira'a al-qur'an fasallu lahu wa anṣitu la'allakum turhamun wa idza qara'ta al-qur'an fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Akwai ruwayoyi daban daban wanda ake karantawa na tawili kamar kace a'udhu billahi min hamrihi wa nafsihi wa nafsihi min ash-shaytanir rajim da wasu ruwayoyi mabambanta juna wanda san an ruwa san fi na sani wayannan ruwayoyin. Ma'ana a'udhu billahi shi kace kana neman tsarin ka Allah ya kare ka daga wani من الشيطان تلك الشيطان وانا وانا الشيطان يا فكر دونك يا فكر دينا اما دي فكر دون الله تلك الشيطان نيوان ارنسا الله يكاريكا تلك الخيدنسا تماكرتنسا تشوكر وانسا ميسا اكو امرشين مو مسلمي جمهوش الله سبحانه وتعالى ليكاريهم تلك الشوكر وانسا كيدنا الشيطان domin innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu domin shi shedan da shi da danginsa kaga ni wannan shi da yana da dangi da shi da danginsa suna ganin ka amma kai baka ganin sa suna ganin ka suna muraqaban ka amma kai baka iya ganin su ballan suna kai muraqaban an gani ko ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowace rana idan garin Allah subhanahu wataala ya waye shedan da shi da ma'aikatansa da shi da zuri'ansa yakan zauna a kan kujerarsa cikin raga ta birki sai ya ce ma shedaninsa to kowa ya je ya aiki ga aikin da yake zuwa dukkanin abin da zai kai mutum zuwa ga Allah ku yi kokari ku yi distraction ne shi ku yi kokari ku kawar da kansa da hankalinsa a kan aikata wannan abin alherin sannan kai kokari ko ya ce ma wayannan mutane
yaran nasa ko wayannan fadawan nasa ko yaran nan nasa ku yi kokari ku aikata babban aiki a wannan rana da shiga tsakanin mutane guda biyu wanda yake da suna zumunta ko suna da mutunta suna da kyakkyawan alaka tsakanin ku yi kokari ku raba wannan alaka ku yi kokari ku shiga gidajen matan aure abinda zai lalata wannan auren ko ta wani hanya ne ku yi kokari ku saboda ka ga wata ranar kawai gari kana zama da matanka ba shekara ɗaya ba shekara biyu ba ba mamaki kun kai shekara goma kawai sai ta kalle ka ce me kike ba mu ni tun da nake ban taɓa ganin wani abin alheri tare da kai ba baya ba me ba mu saboda an ɗan samu saɓani wannan saɓanin da aka samu to shaitanin ne suka zo suka fara aikin nasu suke kokarin su samu nasara kan abin kai sai aka ce kakka yadda zuciyarka in ta ɓaci hankalinka ya ɓaci sai ka yi amfani da hankalinka kakka bari wannan auren ya lalace innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawna inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladina la yu'minuna inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladina la yu'minuna mun sanya shaidanu zaman tu su ne ke jagorantar lamarin wa'inda suka ibada gaskiya ga Allah in ba da gaskiya ga Allah ba wai yana nufin ka cewa kai ba musulmi ba ne a'a zai yi kana musulmin amma ka ki ni kauyen ka gaba ɗaya ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ai ko da turanci kuna cewa total submission to Allah subhanahu wa ta'ala ni kauya gaba ɗaya kai tsaye zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to in har a cikin lamarin ka akwai wasu abubuwa wanda an ce ka ni ka lamarin da gaba ɗaya zuwa ga Allah kai to ai yanzu sai kan da yake jagorantar lamarin naka ko baka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afara'aita man ittakaza ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa qama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa Allah ya ce mana ina shaytan ar-rajim rajim shine sifatan abu ko ka ce da Hausa korarren abu abinda aka nisanta shi daga barin samun rahama ta Allah shi wannan shaytanin Allah subhanahu wata'ala ya la'ance shi kowa ya san wannan ko da mutum bai je makaranta ba yana tabbaci cewa Allah ya tsine mai shaytan daya Allah ya kore ya nisanta shi daga samun rahmarsa biyu Allah ya kore shi daga aljanna sannan Allah subhanahu wata'ala ya kore shi daga sararin samaniyarsa to kai ya kace ka nemi kariya daga Allah subhanahu wata'ala ya kare ka daga kaidin wannan shaytanin don wannan shaytanin ne yake cewa Allah subhanahu wata'ala thumma la'aqu jalla lahu sidata mustaqim na rantsa da girman ka Allah ka kalle shi kan bayyana ko wasu mutane ma hankali na rantsa da girman ka Allah la'aqu jalla lahu sidata mustaqim zan tsaya musu akan dukkanin hanyar da za ta maido da su zuwa gidan aljanna thumma la'atiyannahum min bayni aydihim Allah ina rantsewa da girman ka zan zo musu da dama thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa an shama'ili thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min qalbi zan zo musu ta gaba zan zo musu ta baya zan zo musu ta dama zan zo musu ta hagu duka sai na fatar da su Allah bai ƙara gaya maka wala tajidu aktharuhum shakirin da yawan ku ba za ka same su masu godewa ba kan nikmomin da kai musu yanzu ba abinda muke tuntun kawo nan kuke na ciki ga shi Allah ya baka rai da lafiya kuɗi ne kawai Allah bai baka baka ka ta da jijiyan wuyanka baka gode ba akan lafiyar da Allah ya baka bayan ga wasu kan a gadon asibiti suna neman rabin lafiyar da Allah ya baka Allah bai baku ba ko ba ka yake faruwa ba a zai yi kai ba lafiya ba ne matsalanka Allah ya ba kudin ma ya baka lafiya a kudin ne ba su yi yawan da kake su dan adam wai kudin ba su yi yawa yadda ya ce so ba shi yana son ya rika lissafin kudade ana cewa yana da miliyoyi in shi ne miliyoyin ne to yana son wani ya rika lissafin biliyoyi in yana da biliyoyi yana son a rika lissafin yana da trillions ne in yana da trillions yana son a ce da Afirka ba mai kudin shi duk duniya ba mai kudin shi bayan ga wani nan ba mamaki ma makwabcin shi yana neman abin da zai cinye bawu to wannan shi ɗalin shi ne aka ce a ko ina kake kalimi Allah subhanahu wata'ala ya kare ka daga kaidinsa da makircinsa da cutarwarsa. Sharri an kafa shi zuwa gida biyu kamar yadda Maulana Mushin Ibrahim Aliyu radiyallahu ta'ala anhu ya kawo a cikin littafin sa Siriya da Tafsir. Yake cewa sharri an kafa shi zuwa gida biyu. Akwai sharri da yake zuwa ma dan adam da kwarayin addininsa. Sai ka zo za ka yi sallah sai ka fasto ma ya zo. Kawai haka kuke yi ba. Sai ya za ka yi sai ga mutum ya ci wa bari sallar nan daga bayan rana. Haza shan sharri ne kuma yana daga cikin tadbiri da kai ne nake nan. Ya gani za ka fifita ibadarka a kan kasuwancin naka ka bi umarnin Ubangijinka da yake cewa idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt ko ko dai wannan sura da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa rijal la tulihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah ko ko zaka ji ba kasuwanci to da yawa mu sai mu fadi jarabawa sai mu biya wa kasuwanci mu kitaci mu je mu sallah amma musiba wannan ma sharri ne ko ko azumi Allah zai yafe mana. Za ka ga mutum lokacin da ba na Ramadana ba na azumi ba yana tawalwalansa yana shagalinsa. Azumi yana ragewa sauran kwana ɗaya biyu uku ta gida sai ga wata ƙulta da ɗafuna ƙulta wata ƙulta ƙulta. Ba da muke yi ba. A lokacin da mutum azumi ya rage sauran ta gida sai ya fara kirkire-kirkire ƙulta wallahi ƙulta ko zan yi azumin nan ba ƙulta. Wani ba zai san fara wani sadin ba sai ana gobe za a fara azumi sai to fulta da gashi a ga fitna shedan ne yake ruwaita maka wannan abin domin ne kan ya bari kai wannan ibada sharri shedan zai iya zuwa maka cikin zakka kana da kudin da zaka bayar da zakka ya shiga ka bayar da Allah da Allah rabu da su da Allah in ka dan fara ba da naira su kai shi kenan ya wadatar wannan naira miliya ke nan an ka ciya da tsaki da wannan da kuma wannan sai ga mutun yaji kitabi na farko suka ce sharri yana zuwa cikin ibada ka gudun ba wani idan ya zo suran ta maka wasu abade ya nuna maka talauci a zahiri ya nuna maka kasala ta yadda ba za ka samu dama kai ibadan naka ba sharri na biyu suka ce yana zuwa ne a farayin cikin bawa rashin lafiya da rashin lafiyar da yake ba daga Allah da annabi ba ne daga shedan ne saboda mu ma'aikatansa ko sai a ce ya kama mutum ko ba gaji zuwa ba da sarau ba ya kama mutum ba ga dadin nan ba mu to me sa ke ko ba ga bane duk ga dadin nan ka wuto a moto in za ka yi tafiya ka wuce dadi ko ba ga bane akwai wanda ba a yin sati wata daya ba tare da ya wuce ta hanyar dajin ba. Dajin bai kama shi ba. Sai ka lura sosai. Ai, iska ne, shedanu ne, sai su zo sai su yi abin da za su yi Allah ya tsare mu Allah ya kare mu don alfarmar hannu. A'a, wani ba ɗaya ba ne. Zuriyar ka ne zai kama, shedanun za su zo, sai su yi ta damun iyalan naka, kamar mata ba su gane cewa wacce tana da aljanni. Wani yana da aljani, wani yana da iska ko wani makamanci, wasu har ma su kai ga taɓa tsaka mutum ko za ga yaro taɓa ba lafiya ko ma babba ba lafiya ko wani abu makamancin haka. Wannan shi ma yana zuwa daga sharri na iskokai ko aljani ko shekaru da. Duka ne ana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga kai da mutum da cutarwa. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya baka wani lakabi mai girman gaske. Amma musulmai da yawa ba su amfani da shi. Allah subhanahu wataala ya saukar da manzon sa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam falai da nabi. Ko me yasa saboda irin waɗannan lalurorin Allah subhanahu wataala ya tsare ni ya tsare ta. Amma mutane nawa ne suke karantawa da tajidin? Mutane nawa ne suke karanta falai da nabi idan sun zuwa su kwanta din? Ai ba su da yawa. Wani da ya dawo gida kawai sai ya faɗa kan gadon nashi za ka yi da kafan wani ƙaramin yaro. Ba addu'a ba komai. Ina kai ayatul kursi wannan yake idan ka karanta shedani ba zai shigo gidanka ba duka kariya ne, amma mu musulmai ba mu aiki da shi, ko muna yi ne sai da ɗaiɗaikunmu, bari na gyara, sai da ɗaiɗaikunmu ne ake karantawa. Duka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maka cewa in za ka fara karanta alƙur'anin nan, fasta'id billahi minash shaitanir rajim, ka nemi kariyar Allah subhanahu wa ta'ala daga kaidi da makirci da cutarwa na shaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Allah mai rahma mai jin kai. Wannan bismillan akwai maganganu da yawa a kanta. Daga ciki akwai magana cewa ita aya ce daga cikin ayoyin Al-Qur'ani mai girma, kamar yadda Abdullah ibn Abbas ya kawo a cikin tafsirinsa, tafsir ibn Abbas to cewa aya ce daga cikin ayoyin Al-Qur'ani mai girma, har ma wanda daga cikin sahabbai yake cewa kamar hadisin da Imam Al-Baihaqi ya rawaito shi daga zalinsa zuwa ga Abdullah ibn Abbas sun yake cewa mutane da yawa suka mukaddara daga wannan ayan ta bismillahirrahmanirrahim. Kuna wasu malamai suka fakan cewa bismillah aya ce daga cikin ayoyin Al-Qur'ani mai girma. A Imam Tabarani ko Darqutni da isnadin sa da isnadin akwai dan rauni haka a cikin, yana cewa Manzala sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya zo masa da wahayi yana farawa da bismillahir rahmanir rahim, sai ga cewa wannan bambanci ne tsakanin surar jiya da kuma surar tayyib, ma'ana wannan sabuwar sura ne. Abdullahi ibn Abbas har ila yau ya kasance yana cewa Manzala sallallahu alaihi wa sallam yana amfani da bismillah a matsayin bambanci tsakanin wancan surar da wannan surar. Bismillah malamai sun yi maganganu a kanta cewa idan ka zo za ka karanta Al-Qur'ani ka ce bismillahir rahmanir rahim, domin mene umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala a farkon ma wahayinsa ne mara saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, ma'ana kai karatu da sunan ubangijinka wanda yake yin halitta. Kina a matsayina na dalibi in zan yi karatu na boko ne ko na islamiya ne, to ana son in ce bismillah, ma'ana ina fara wannan karatun da neman taimakon Allah da sunansa, kada Allah ya bar ni da dubara ta da wayona a kan wannan karatun da zan yi. Shi yasa sai ga magabatanmu za su karanta abu shekara da shekaru, amma da ka zo ka ƙara maimaitawa za su tuna, ko da sun zo suna maka karatu da sun zo kan wurin sai su tuno maka cewa ai a littafi kaza mun karanta kaza, a littafi kaza mun karanta, saboda mene sun riƙe wannan abin da aka karantar da su. Fuska ta biyu aka ce wannan bismillan akwai babu a cikinta, wannan babun din yana magana ne akan baha'illah, sinun din yana magana ne akan sana'illah, mimun din yana magana ne akan mulkillah, ma'ana sai annabi na Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka sanya wa'annan ababen zaman to su ne din zamin ka, abin yi maka jagoran shi akan dukkan abin da ka sa a gaba. Abin da ta yana cewa kan bismillahir rahmanir rahim, cewa ita ce sunan Allah mafi girma, ismullahi azam, yace ba ka gani akan kowane sura sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da bismillahir rahmanir rahim, banda wannan sura ta Tauba din nan ko sura ta Tauba ne kai ba fara da bismillah ba, saboda haka in ka ce da bismillah da ta zuwa cikin Al-Qur'ani za ka baka 114 ko duk da kuma gashi a surori 313 114 ko ba ta ba, to sai ka dauko wannan bismillah da ka rama mai tawa a cikin suratul Naml innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim, fadasa a cikin bismillah din da yake cewa ar-rahman bismillah ar-rahman ko Allah nan kaman kai tambaye kuma ta ya Allah wane ne bismillah din nan ko jama'a kace wannan suna da nabbul jalala shine sunan da ya kunshi dukkanin sunayen Allah gaba daya, shine sunan da ya kunshi dukkanin sifofin Allah, saboda kan ga ka tace ka wane ne Allah, sai kace ar-rahman, wane ne ar-rahman da kake ce ar-rahim, wane ne ar-rahim da kake ce al-malik, wane ne al-malik da kake ce al-qudus, wane ne al-qudus da kake ce as-salam, haka za ka lissafo waje ka sunayen Allah ne, shi yake fassara wancan Allahu ar-rahman, ma'ana mai rahma. Ma'ana ya zo ya san siga na fa'alan, ka gani ko ma'auni ne na ayyuka da suke da shi na larabciya ba. Sannan har ila yau, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana amfani da wannan suna a cikin addu'o'insa, yana cewa Allahumma farij al-hammi wa kashif al-kurbi wa mujib al-muttali wa rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimuhuma anta tarhamni farhamni rahmatan tughnini biha amman siwaka. Ma'ana Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ya Ubangiji na, kai ne kake yaye dukkanin wani damuwa da kunci, kai ne kake ansa addu'an wa'annan wanda suke cikin tsananin bukata, kai ne mai jin tausayi a nan duniya da kuma lahira, kai ne ma mai jin tausayin su dukkan su biyar, kai ne za ka ji kaina, in baka ji kaina ba wanda zai ji kaina. Ina roƙonka ya Allah, kai ni da rahma, rahmat da za ta wadatar da ni daga neman dukkanin wani abu a hannun wani in ba a hannunka ba Allah. Kina wannan makami ne wanda imaninsa ya ɗaga sama, ko? Kafin imaninka ya ɗaga sama, duk abin da za ka nema za ka neme shi wurin Allah. Amma imaninka yana nan daidai, to ko abin da kake nema sai ka nema wurin wani. Ko ruwa za ka nema sai ka nema wurin wani. Ba gani ba abin da nan Musa ya tsara da Musa ne ke koya mana cewa ko abin da za ka nema sai ka nema wurin kowa, ka nema wurin Allah. Ya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir. Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa aqafu an yaqtuluni. Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa aqafu an yaqtuluni. Rabbi inni zalamtu nafsi fa aghfir li. Sai abin da za ka nema haka ce ka nema wurin Allah. To amma in imanin ka bai kai ba, to sai ka je aiki da imanin naka zai kai hakar da kaiwa duk abin da za ka nema wurin Allah subhanahu wa ta'ala kake neman sa. Wanda da cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kira da suna Sayyidina Uthman bin Affan yake cewa bismillahir rahman, ko nan muke cewa daga nan wurin daga bismillah zuwa rahman, to nan ne sunan Allah al'azam yake. Yace kai ko da bai karfa ya zama sunan ismullahi al'azam ba, to zai zama to tsakanin shi da ismullahi al'azam kamar tsakanin farin idanka ne da bakin idanka. Haka yake faɗa. Akwai nisan cika har guda 27 a kan bismillah kawai. In kana faɗi ƙarin bayani a kan wannan, ka koma cikin tafsirin Imam Qurtubi ya kawo wa'innan statistika. Ina ganin sai mu wuce kan bismillah da ko kar mutum ne lokacin kan bismillah ko ba haka ba. Wani ya je gida yana cewa ai tafsirin ma ba a cewa komai sai bismillah. Allah ya ce mana ko haka ba ne. To dai kaga girman sunan Allah nan Ar-Rahman shi ne sunan Allah da ko yana daga cikin sunan Allah da ba a iya raɗawa wani. Kaga da Allah da Ar-Rahman ba a raɗa wani. Duk yaran da aka sa mai suna Allah su zai musu. In kana so ka gwada, in kana so ka gwada mujarrabi ne na dalili da sosai wannan, kana son yaran ka mutu to ka sa mai suna Allah, ba zai sa shi ba duniya zai musu. Ai ba ba bayan sun sa ɗin suna ganin kowa sani. Ba zai yi sati ce ba zai mutu. Sai na biyu Ar-Rahman, ai na ga sunaye da yawa ana rarragewa ko za a sa mutum Abdul Karim ko sai ka samu ba suna ce mai Karim ko Abdul Aziz sai a ce Aziz ko kamar ka taba yana rage Abdul Rahman a ce Rahman baya dauka, domin haƙiƙanin wanda yake Ar-Rahman din shi ne Allah. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira maka yake cewa kuridu Allah awaitur rahman, ka kirawo sunana na Allah in kana neman wata biyan bukata. Kai wani malami cewa ne duk bukatun da kake nema wurin Allah in kana so Allah ya biya maka ka kirawo wannan sunan su uku ka ce ya Allah ya Allah ya Allah sai ka fita bukatar ka malami yace Allah zai biya maka bukatar idan ba kai amfani da wannan sunan na Allah ba yace to kai amfani da sunan na Ar-Rahman domin shine ai mai jin tausayi duk halin da kake ciki kana neman Allah ya tausaya maka to yace ka ce Ar-Rahman 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 zai amsa maka me dalili malam yace saboda Allah ne yace qul huwallahu aw ar-rahman in za ka roke ni ka roke da sunana na Allah ko ka roke da sunana na ar-rahman akwai wani mutum da yake a bara ana kira da suna Musailama bin Kazzab ko Musailama bin Kazzab ya ji Allah yana cewa qul huwallahu aw ar-rahman wa idza qila ummuddu lir-rahman qalu wa mar-rahman sai ce imana zamara da Allah ya ce ƙarya take manzo na ka ce masa makalici ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ba za a ce Musailama ar-Rahman sai dai a ce Musailama al-Kazzab tun daga wannan sunan shi ya canza ya koma Musailama al-Kazzab a ƙarshen duniya ba za a nuna kiran shi da suna Musailama al-Kazzab baka ji shehu Islam رضي الله تعالى عنه ينا فتابا ينا شوى مسيلمة الكذاب حاول كونه كو جدنا وكل دي باجة انقمت الرحيم شين يكرشن بسم الله كو نعم ما لم يسكتي وانا كلمة نا الرحيم تنا دفائي وان دفاع انت يا قنشي الرحمن ma'ana shi ar-rahman ya ce shi amma ar-rahim to a ce sai ake amfani da shi a lahira duk wanda bai ji Allah ba to a lahira Allah ba zai kai shi amma ar-rahman to amma ne wanda ko ka ji Allah ko baka ji Allah ba rahma ta Allah za ta biyo ta kanka rahmar Allah mai girma wacce Allah subhanahu wata'ala ya sake ta ga tanan sai yadda kaga dama kai da ita ita ce rahma ta numfashi ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba Allah zai baka dama ka saki numfashi ka fitar ka taba zuwa asibiti kaga wani wanda aka same wani tafin kunu ana ce mai oxygen ko wani ya ƙarya ko ƙarya ne ko roba ne ba wani roba ne ai ba ta samu bane ba ma ba dan Allah ya samu Allah ya kai wannan ayin aka samu mutum a cikin kashi 10 to kashi 9 din mutuwa take eh haka ka an kai mara lafiya asibiti an kai da jan nan an samu wannan abu to kashi 9 cikin kashi 10 din mutuwa zai kashi 10 bayan an samu wannan oxygen support din suke rayuwa kai ba ta rashin lafiyar ka ya zo Allah ya sa kana cikin wannan kashi ɗaya to da ai mun da kai ba ko ko wa da wani ba mun gaji da kai ba to wannan oxygen din kallon wannan rahma ta Allah ko ka yi shi ko kai da ba zai ba ko ba ka bai idan ka ji asiri za a support din mara lafiyar ka da shi asibitin gwamnati kowane kwana ɗaya naira 3,500 idan akwai yan tsabi su buga su gani naira 3,500 ko kwana 30 nawa ne nawa aka samu 100,500 a wata kenan ba kaga a wata Allah yana baka kuɗi kana kashewa amma ta hanyar numfashi 100,500 in baka yi Allah yana baka wannan kuɗin ba to ka roke shi ya janye numfashin ka je asibiti ka riƙa biya ko ba ga da misali ba in baka yi Allah yana baka wannan kuɗin ba amma ana sarrafa maka su ta wani wurin ka ce Allah ya janye ka je asibiti ka riƙa biya sai ka buga wannan 100,500 din nan duk dari da 2500 din nan ka buga shi ka ce to sha idan ka samu adadin sai ka buga ran shekarun rayuwarka yanzu da kake rayuwa a duniya ka ga miliyoyi nawa Allah subhanahu wataala ya baka ta wannan barayi shi yasa wata aya Allah subhanahu wataala yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la idan kace ba ka rika bi kana cirga nikmomin da Allah yayi maka Allah ya ce wallahi ba za ka iya ko ba ka san wanda yake san ba wani daga cikin mutanen da ake cikin bani Isra'ila ya kwana shekara da shekaru yana ta bautan Allah yana ta bautan Allah ba abin da yake sai bautan Allah sai yayi mafarkin ya mutu da ka san kiyama ta tsaya domin kafin nan ya kasance yana ji a jikinsa cewa tunda babu abin da yake shiganta da shi sai bautan Allah subhanahu wataala kan yanzu dole shi zalunci abin da yake cewa yana a zuciya yadda na kwana shekarun nan ina yin bauta dole ne na shiga aljanna sai wata rana ya dan gama ibadar shi dan kwanta haka sai ya baki ga nan kasin jama ya amma fa sai ya jara cewa ai gidan wuta da shi Ya yi wanne ne kake tantance ai da kai shike ne sai ce to shi ce ba Allah ayi to ai shike ne sai Allah ya ce yanzu za a fara daga rahama da hikima da Allah ya yi min yayi maka da ke da yake sauraron mu na gani Allah ya ce dauko idan ganinsa sai dinsa haka ne yau da gurin sai a dauko sai din abada da wannan ibadar da yi da aka dauko ni'imar ganin da Allah ya bashi na ido daya da karin larin da ya tara na ibada sai wannan haske na ganin da yake yi da idan shi sai ya rinda yi ibadar da shi gaba daya Allah kuma da Allah ya ce wannan ido da yake ba tora da ido sannan abu ai ni'ima na jaji da kake gani a yanzu ba da suka gani ba mutane za su je asibiti lafiya sai ya ce wai baya ji ko ko yana ji amma ta dan kada da ni da kai gashi muna ji lafiya nan ba ma sa wani abu a kulle dan ya kara ce mu komo barka ji ko muna sawa amma wasu sai sun sa wani in zaka yi magana da shi ma sai kai kamar kara kana yi da karfi sannan zai yi da ni da kai ba haka Allah ya mana ba ba ta wannan ni ba bane ba ga wani nan ba da kunduwan ga fatan kunduwan amma baya ji ko ba haka bane baya ji yake cewa ne kurma ko dede 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 ne kurma ne wanda gashi da fatin amma ko baya ji ko ba haka ba sannan ga ni'ima na kanshi yanzu ga wani nan da dakin nashi wuta ba ta kama yana cike sani ba saboda baya jin kauri ga ni'ima na dankalo cika wannan ka sani ni'imomi ne Allah ya yi maka kuma sai Allah ya tambaye ka kai to ar-rahim wannan bawan Allah da aka yi masa na ido daya sai ya tabbatar cewa wannan ibadan da yake yi ba za ta sha da shi sai Allah ya ce to yanzu yaya ai da shi gidan wuta yake a Allah atana aljanna da rahamar ka Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa malaiku to akai ta aljanna da rahama ta ba da aikin da ya aikata ba ana kai shi za a shiga da shi aljanna sai ya barka malam ka ya ta haka malam ya ta ka da ma ne na dan shiga da cikin da da ga dan shiga shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jan hankalin mu cewa dukkanin ibadan da muke kar ku taba ganin kanku akan ibadan barka cewa ai wannan ibadan da muke yi dole ne ta kai mu gidan aljanna Allah ya ba mu ikon gyarawa amin hajira yau imamu daru yana cewa idan mutum ya zo zai yi sallah sai ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya hada da bismillah da fatiha duk da san a mazhaba ta malikiya ba a hada ba a yi bismillah ko amma shi imam ali karamallahu wajhahu ya ce ana hadawa domin ne bambancin ruwaya idan mutum yana karatu da littafi na alqur'ani bugun hafu zai ga bismillah yake aya daya a cikin alqur'ani wanda shi da nan na nan nan da duba za ga cewa bismillahir rahmanir rahim da ka aya da na malan alrama ma gashi nan ka dan wanan gashi nan ma daga nan idan to tunda aya ce guda daya a cikin fatiha to idan za ka karanta sai ka hada da ita an gano inda abin yake idan mutum yana amfani da ruwaya na warshi kamar na baba gashi nan a hannun sa muna gani daga nan shi bismillah ba aya ba ko haka shi ma wakati ne to tunda wakati ne ba sai an karanta da shi ba wannan shi ne bambancin ruwayoyin saboda haka idan mutum yana amfani da ruwaya na hafu bismillah aya ɗaya ce daga cikin suratul fatiha idan mutum yana ruga amfani da ruwaya na warshi bismillah ba aya ba ce to amma duk da haka duk mu aka wannan hadisi mu wannan mu Shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya ce ɗalibai na in za su yi sallah ko za su karanta fatiha su karanta da bismillahir rahmanir rahim su hada da alhamdulillahi rabbil alamin me dalili yake kawai dai Allah ya kiyaye zan Allah ne yake an gani ko Allah ya ba mu cikin jara akwai wayan Abdullahi bin Mas'ud yake cewa duk wanda ya zo sai yi karatu na alqur'ani ko ba karatu na alqur'ani ba alhamdulillah Abdullahi bin Mas'ud yake cewa duk wanda ya zo zai karanta Al-Qur'ani mai girma idan yana son Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira kanta shi daga azaban gidan wuta to ya ce bismillahir rahmanir rahim me yasa kake ce bismillahir rahmanir rahim domin kowane harafi guda daya zai zamanto masa hijabi tsakaninsa da mala'ikan gidan wuta domin mala'ikan gidan wutan su goma sha tara ne da Allah subhanahu wataala ya gaya maka wannan cikin alqur'ani ne girma yake cewa alaiha sit'ata ashar to Abdullahi bin Mas'ud yake cewa duk wanda yake so ya tsirata daga azabun gidan kabari daga azabun gidan wuta kai afwan to ya karanta bismillahir rahmanir rahim wasu malaman mu suna cewa ana karantawa kafa daya wasu malaman mu suna cewa ana karantawa kafa goma sha tara sai ka ga wani malami in ya zo zai yi addu'a sai ya ce bismillah kafa goma sha tara ko ba ka ba ta magana wa nan ana ba ko ba abin da yake neman maka dinai cewa da kai da wannan mamacin da ya rasu dukan ku Allah subhanahu wataala ya mutu tsari daga wayannan malaikun da gidan wuta Allah ka tsare har ila yau sai da Ali karamallahu wajhahu yana cewa bismillah da kake gani waraka ce daga kowane irin cuta banda cuta kwara daya kowane irin cuta to bismillah maganin sa ce banda cuta kwara daya abin da kike wani cuta ne wannan da bismillah ba ta maganin ta yace cutar mutuwa cutar mutuwa ita ce kawai lura zai kama ka ai amfani da bismillah mutum da yake amma in har za a yi bismillah da yaqini da imani to ciwon zai warke ko Maulana Shehu Ibrahim Niyaz radiyallahu ta'ala an ya kawo a cikin littafin tafsirin sa Siriyatut Tafsir yana da kyau mu samu tafsirin shi ma har kadin tubawa ya fada yace wani basarake ya rubuto masa wasiƙa zuwa ga sayyidina Umar cewa kansa yana yin ciwo din likitoci na wannan zamanin an yi magani an yi magani an yi magani haka aka hakura ba ta magani ba dan sai aka rubuto masa sayyidina Umar wannan cewa ko ku musulmai kuna kun wani magani da kuke da shi sai na Umar yace kwarai da sai rubuta masa bismillahir rahmanir rahim haka nan nada haka kamar na da yin zamu ci ko haka nan da bismillah sai na Umar yace masa du'a shi a ga wannan sarki ya rika sawa a gudan shi ko ya sa a gudan shi sai ya dan ranar da ya sa guda ba ciwon kai in ya tira guda sai ciwon kai ya dawo kai haka da yake ta jurewa kai ta jurewa sai wata rana yace tai ya kamata dai a duba ga wanda ne ne wai a cikin wannan hulan ne wai ya ka dauko wannan abin ya wa kanci aka warware ana warware wa sai aka rubuta bismillahir rahmanir rahim shike nan aka tsaya so bismillah ce shi yasa in ka rubuta littafin naka khazairul asrar ko din da kuma tabi ya rera dan wahalar samu amma da sunan littafin kenan khazairul asrar malamin ya kawo fa'idoji lakukkuna haka ake faɗa da sarauta lakukkuna sama da guda 20 da bismillah take yi me littafin ko kuma wanda suke cin littafin za ku kawo a nemo muku littafin sai ka tsaya ka ajiye a gidanka lokaci zuwa lokaci kana ɗaukowa kana dubawa kana ganin amfanin da bismillah take yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace malamai sun kara wa suna ilimi akan bismillah aya ce daga cikin ayoyin bismillah daga cikin suratul fatiha ko ba aya bane malikawa sun daba da cewa ba aya ba wasu malamai kamar malaman kamar Abdullah ibn Mubarak ya taba kan cewa aya ce akan kowace sura Imam Shafi'i ya taba kan cewa aya ce a cikin suratul fatiha sai dai ya kai ya komo wani kusan sai ya ce kai ba aya ba shi wani kuma Imam Shafi in yake da hujjoji ba yin can kuma sai ya ce aya ce wani kuma sai ya ce kai ba aya ba shi akan haka dai aka bar zance shi amma malamin Farkesa Ibrahim Ahmad Sa'id Makari radiyallahu ta'ala anhu limamin babban masallacin Abuja yana cewa shi yana da fahimtar cewa bismillah ba aya bace daga cikin suratul fatiha dalibai an tambaye shi shehi me yasa ka maulana me yasa ka ce haka yace ai dalili da yasa ni nace bismillah ba aya bace daga cikin fatiha sabanin malamai a kan ta domin duk abin da yake aya ce a Qur'ani babu sabani a kai ko kai sabani ne yace to wannan shine babban hujjana da dalili na akan cewa bismillah ba aya bace daga cikin fatiha duk abaya mun riga mun faɗa akwai bambancin ruwaya ko in kana amfani da ruwayan hafu bismillah aya ɗaya ce daga cikin suratul fatiha in kana amfani da wahyi bismillah aya ɗaya ce daga cikin ayoyin ba aya bace daga cikin wahyi ba aya bace daga cikin fatiha duk da shi hafu yake duk wanda ya taba bin maulana zai ga hafu yake karantawa amma me yasa yana jin fatawan mai gidansa Shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu mun gama da bismillah alhamdulillah za mu je kan fatiha ko muna da lokaci za mu ya to mu je aran baya da mana aya ta farko a fatiha yake cewa
alhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillahi rabbil alamin cikin yabo da godiya ta tabbata ga Allah ubangijin kalikai haka ake fassara wannan ayan a takar auta jidda wani mahaifinmu shi yana da wani fahimta na daban shi mahaifinmu yana cewa ba haka ake cewa ba ko bai kamata a ce haka ba ko shi ma'aikin yin rafin da za a ce ne a ƙasar Hausa ana cewa dukkan yabo da godiya don tabbata ga Allah haka ake cewa a ƙasar Hausa shi kuma yake ba haka ya kamata a ce ba ya kamata a ce ne dukkan yabonmu mu bayin Allah da godiyanmu mu bayin Allah sun tabbata ko su tabbata ga Allah Ubangijin Zalikai sabani idan ka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah kana nufin kenan Allah ne yake godiya Allah ne yake mana godiya dan ka bauta maka kai Allah tunda akwai matakan da in mutum yayi ibada kuma akwai Allah zai goje maka akwai wurin da in kai godiya Allah zai ce ni'mal abdu innahu awwab ko ba zai wani ba ka gani ko akwai wani abin da zaka yi Allah zai iya goje maka yace madalla kamar yadda yazo a cikin surah sawad ni'mal abdu innahu awwab to wannan sura ta Fatiha akwai maganganun malamai a kai malamai na farko ko kuma kafin nan ma su nan ita kanta surah Fatiha ne an ji a kan cewa Allah subhanahu wata'ala bai taɓa saukar da wata aya ko wata sura tun daga zamanin annabi Adamu alaihi salatu wassalam har zuwa kan annabi Isa alaihi salatu wassalam suran da ta kai suratul Fatiha kima da daraja ba a taɓa ba sai a kan al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana da wannan sura malamai sun samu sabani to tunda an ce wannan surar tana da falala kenan wata aya tana bin wata aya daraja ko falala a cikin alqur'ani ne girma wasu malamai suka ce eh akwai surorin da suka fi wasu surori daraja a cikin alqur'ani ne girma yanzu misali ko a nan wurin ya haddace da zala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta qul huwallahu kafa daya daidai yake da yaro ya karanta alqur'ani sulusi daya kenan idan ka karanta qul huwallahu kafa uku Allah zai baka ladan saukan alqur'ani kace kenan wannan kenan tabbatacce ne cikin qur'ani akwai surorin da don wasu falala da kima ko ba haka ba duk da maganar Allah ne gaba daya shi ne rigima wa'idan su kuma sauran malama suka ce tun da dukkan su maganar Allah ne bai kamata a rika cewa wata aya ko wata sura ta fi wata ba amma ai duk wanda ya karatu ya sani ba sura ba ma akwai ayoyi da ke ku a cikin alqur'ani wanda sun fi wasu surorin kamar ayatul kursi ko da za a kawo ai ka ga tawagan malaiku ne suka fi malaiku wurin 70 su suka kawo wannan aya ayatul kursi saboda kimarta da darajar wannan yana daga cikin fahimtar Abul Hasan al-Ash'ari wanda Abul Hasan al-Ash'ari shi ne asalin ahlus sunna asalin ahlus sunna da kake ji shi ne wannan shi ne ubangidansu wanda ake kiran masu cikin fahimtarsa a shagira wanda yanzu Allah ya kawo mu wani zamani wanda in kai an ce kai ba ash'ari ne sai a rika ganin ka kamar ba wani mushriki mushriki alhalin wannan bayin Allah su ne asalin ahlus sunna tun daga karni na biyu karni na ɗaya ba da shi da ɗan uwansa Abul Mansur al-Maturidi su ne asalin ahlus sunna a kansa duniyar musulunci ta rayu ta ahlus sunna ba a daina kiran waɗannan mutanen da suna ahlus sunna ba ashariya ba a daina kiran su da suna ahlus sunna ba har sai da karni na bakwai ya zo zuwa karni na takwas duk wani malami da ka sani fitacce a musulunci to ba ashari ban cire maka kowa ba in dai daga wannan karnin ne tun daga karni na ɗaya har zuwa karni na bakwai duk wani fitaccen malami da ka sani duniyar musulunci ta taɓa yi to ba tsare domin su ne ahlus sunna to daga wannan karnin karni na bakwai zuwa haka zuwa inda muke rayuwa yanzu shine aka samu wasu wanda suka ce wai san mutanen da aka yi ada ba'alu sunna ba aka ce me ba ga ce ba'alu sunna ba ne suka ce dalilin mu shine saboda suna yi ma sunayen Allah ko sifofi na Allah tawi shi ya samu ka ce su ba'alu sunna ba ne yanzu mu ne ahlus sunna ka je ki barke to wannan malaman tun da kai da daya a shagira din nan har zuwa kan na bakwai din nan idan ka tsaya kara kallon su sosai kuma za ka dukkan su su baye ma'ana ɗan da jiku duk inda ya an ce su baye to ɗan da jiku dukkan su har idan da miya din da kake ji ana magana a kan shi wanda wasu ke jinjina masa suke kallon sa har suke ganin kamar ma wani mala'iki ne to ashi sufi ne in aka ce sufi kai sai ka faɗa da babban murya cewa ɗan da rika ne shi yasa a cikin littafin sa majmu'u fatawa a majmu'u fatawa yake faɗa ya ware littafi guda ɗaya mujalladi na 11 yace kan sufanci ne zai yi shi shin ne littafin majmu'u fatawa na Ibn Taymiyya da Allah ya dauko ya duba sai ga maganar da nake kar wani ya dauka ko muna fadowa ne muna kirkirowa ne a'a ka dauko littafin ka ka duba za ka ga dukkanin wayannan magabatan dukkan su sufaye ne akwai dan uwansa ko dalibin sa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ko Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shi ma sufi ne in an ce sufi dan gari gari shi yasa ya wallafa wannan littafin nasa Madarijus Salikin ka fara dubawan ka koma gida za ka ga abin da muke magana Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa Fatihatul Kitab ayatul kursi wa sayyid Allah annahu la ilaha illa huwa wa qul Allahumma malikal mulki tutil mulk wa innan ayoyin an rataya su a cikin al'arshi Rasulullah alaihi wa sallama yake kaga Fatiha da ayatul kursi da wannan ayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa arrahmanur rahim da wannan ayan qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzu'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal karim innaka ala kulli shay'in qadir wa inna qawlayhi guda biyar arraka ya ku a cikin al'arshi wannan sura da Allah ya fara jawo mana tana da sunan daidai har guda wurin 11 ko wani abu makamancin haka daga ciki ana kiran suratul fatiha da suna al-fatiha ana kiran wannan sura da suna as-sala domin ba wanda zai yi sallah ba tare da ita ba ko ba haka ba har ila yau ana kiran wannan sunan suran da suna suratul hamd ana kiran wannan suran da suna ummul kitab ana kiran wannan suran da suna sab'a al-masail gaskiya ne har ila yau ana kiran wannan suran da suna al-masani din da ka faɗa wal qadati naka sab'a min al-masani wal qur'an al-azim ana kiran wannan suran da suna suratu sana ana kiran wannan suran da suna ash-shifa ita alhamdulillah me yasa ake kiran da suna ash-shifa illa lura kamar yadda maulana mushin ibrahim ya sabbi allah ta'ala an ya kawo alitakin sa shi ya yi tafsir wa kai na yawan cewa shi ya yi tafsir tafsirin shi ibrahim ko a yi gani ba tafsirin shi bane ba shi ya rubuta ba shi ya rubuta ba tafsirin da yake zama ne ya rika faɗa da baki ka san shi shi ibrahim da kai yake yin tafsir to wannan zaman da yake yi yana yin tafsirin da ka karɓi da wanda fitowa daga miskan nubuwa daga kwarai ne na annabta ko daga faiba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kwararo matsaje to wannan tafsirin da yake faɗa ana rubutu shine wani bawan Allah ya zauna yayi ta sauraro yana rubutawa yayi ta sauraro yana rubutawa yana danna kan yana rubutawa sai danna sai ya ji sai ya rubuta sai ya janna sai ya rubuta kamar dai tafsirin faqrul razi ko da aka yi shi to shi ma tafsirin shi Ibrahim ya da ake kira da suna fi ta akhir ya da tafsir ba wai sai uba ne ya zauna ya rubuta a ka tafsirin da aka dauka aka yi ta recording shine wasu bayan Allah suka zauna su sauraro aka yi ta rubutawa a takarda aka yi ta rubutawa har ka gan shi mujalladi shida abubuwan da muke ci so ita da nace a cikin tafsirin sa ina nufin wannan tafsirin ko shiriya da tafsir take yana riga na fada kwabewa aka yi daga cikin sautin sa ko ba haka ba sai kuma malamin in ka kalla za ga yayi hakiki ko a kasa ba ga an ja layi an ka kawo wasu karin bayani da hadisan da references din da aka ta samu maganganun da shehu ne yi so a cikin tafsirin Shay Ibrahim ya sadi Allah ta'ala an kunta ya kan wannan sunan da kafa cewa ashifa ana kira sunan fatiha da sunan ashifa ko Shay Ibrahim ya sadi Allah ta'ala an ya kawo cikin tafsirin da yake cewa duk rashin lafiyar da ta kama mutum kin yi imani ko dan uwan sa ya yi imani ya karanta masa fatiha kafa 40 ko 41 na manta bai san tabbatarwa ya je yi tafsirin kafa 40 ko 41 na fara mun je tsara fada haka yi ba zan fada da jin bane to kowa ya je yi ma kowa ya je yi ma amma dai kafa 40 ko 41 bai so sai ya je ya duba in ka karanta wannan adadin kafa 40 ko 41 da ka duba kama mara lafiya ka bai warki dan Allah subhanahu wataala Allahu akbar mene manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa fatiha fi kitabi shifa'un min kulli sami ita fatiha waraka ce ga duk kowane irin lalura ko kowane irin ciwo Allah ka warkar da ana kira wannan sura fatiha da rakiya ko rukiya ma'ana duk lokacin da wanda lura na iska ko na aljani ya kama wani ko ya kama wata ka karanta mu wannan mutum ko wannan fatan ko wannan yarinyan fatiha kafa 40 din ko kafa 41 shikenan wannan matan za ta warke aljanin ko iskan za su rabu da ita Allah ya ba mu ikon kiyaye to abubuwan dai ga sunan ana kiran da suna al-asas me yasa domin ita ce asas na kowane iri lokaci ko to asas ita ce na tushe na kowane irin abu ita wannan sura ta Fatiha din sannan wannan sura ta Fatiha din ana kiran da suna al-wasiya me yasa ake kiran sura ta Fatiha da suna al-wasiya saboda ita ce wacce ba zai yi ka iya yin ibada ba tare da ka cika ta ba fam ko ana kiran da aya biyu aya uku sai ayi ku sai ka cika ta ko sai da ka ake kiran da suna al-wasiya na goma sha biyu ana kiran ta da al-kafiya ita ce take musamman mutum daga dukkanin abin da yake su to akwai gidan cika da yawa da ake kiran su da fatiha ita wanda za ku sai ka kamata in Allah subhanahu wataala ya kai mu za ku ci gaba da nan da za mu tsaya a cikin kafa daidai muna roƙon Allah ya bani daya wanda muka faɗa da kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ce mana innahu waliyyu dhalika qadru alayhi wa qawla wa tafsir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina kuma mai tambaya daya biyu bi ke tambayar ka malam shi Bila, sahabat. Ina punya tembak, bila. Yang bawa bukan ni, suara. Nah? Bawa bukan apa ya? Sikit. Nama orang lain. Suara. Thank you.